sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 26 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro ta murabari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa kwararru kan batun da ya shafi tsaro a Najeriya sun yabawa matakin da rundunar sojojin kasar ta dauka na canzawa yakin da take yi da ƴan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabacin kasar suna daga Operation Lafiya Dole zuwa Operation Haɗin Kai.
Haɗin Kai din ya zama jazamar da ana so after daga wannan matsalar da aka shiga. Ko mutane da suke waje sun san cewa dai a baya akwai dan matsala na rashin fahimta tsakanin waɗanda suke aiki da su tukuna sojoji zama da sojojin kasa da ma ƴan sandan sannan kuma da jama'a.
A Jamhuriyar Nishar kuma kungiyar ƴan asalin yankin Talaberi da ke zama a birnin Yamai ta nuna takaicinta game da yadda hare-haren ta'addanci ke ƙara tsananta a ƴan kwanakin nan a yankin nasu.
Soje bai kamata ba ya zamna halin mutanen nan su zo su yi barna. Kuma ko ba su san inda suke sun can su san wajen da suke shigowa. Sai su ta yi mana.
To har yanzu dai a Jamhuriyar ta Niger hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez da ke arewacin kasar sun so mai yi wa al'ummar yankin allurar rigakafin cutar COVID-19.
In aka samu isasshen magani za a ma sauran mutane har da kuma ƴan bakin haure duka suna cikin wanda gwamnati ta tsara za a musu.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya yayi gargadi jiya Laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwar annobar corona karo na uku yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta lakuma rayukan kusan mutane 4000 a wunin. Ke Vijay Raghavan yayi wannan gargadin ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa kasar India take da kusan rabin adadin da aka bayar makon jiya na waɗanda suka kamu da cutar a duniya da kuma kimanin kashi ɗaya cikin hudun waɗanda suka mutu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar India ta sanar da mutane 482,315 sabbin kamun annobar jiya Laraba da suka hada da mutane 3,780 da suka mutu sanadiyar kamuwa da COVID-19. Kasar ta kudancin Asiya tana da sama da mutane miliyan 20 da suka kamu da cutar corona, adadi na biyu mafi girma a duniya bayan Amurka, yayin da mutane 226,880 suka mutu bisa ga kididdigar jami'ar John Hopkins. Manyan kasashe masu karfin masana'antu a duniya sun bayyana goyon bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya WHA, majalisar zartaswa ta hukumar lafiya ta duniya. Kafin gudanar da taron shekara-shekara na majalisar da za a gudanar ranar 24 ga watan Mayu, wannan ne karan farko da kungiyar ta G7 baki daya ta goyi bayan sa Taiwan a majalisar WHA. Ana ganin wannan yunkurin a matsayin tsautawa ga China. Gwamnatin Beijing ta yi ta toshe kafar shiga ga Taiwan tarukan hukumar lafiya ta duniya bayan da kasar mai cin gashin kai ta zabi Tsai Ing-wen mai caccakar China a matsayin shugaban kasar Taiwan a shekara ta 2019 ta sake zabensa karo na biyu a shekara ta 2020. Wakilan Taiwan sun rika halartar taron majalisar hukumar lafiya ta duniya a matsayin yan kallo daga shekara ta 2029 zuwa 2016 lokacin akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin Beijing da Taiwan. Yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin jihar Jonglei na Sudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salva Kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa. Shugaban kasar ya bada gudunmuwar tirela 12 ta abinci ga waɗanda mummunan ambaliyar ruwa da aka yi bara ya shafa lokacin da ya ziyarci birnin Bora na 1 ga watan Afrilu. Mataimakin magajin garin gundumar Mobile Tot wanda alhakin raba abincin ga waɗanda lamarin ya shafa ya rataya a wuyansa, ya musanta cewa ya sayar da abincin da aka bada gudunmuwa a kasuwannin sayar da abinci. Yace ofishinsa ya hananta kayan abincin ba tare da ɓata lokaci ba ga shugabannin al'umma domin su rarraba. A rahoton da aka wallafa cikin shekara ta 2020, kungiyar sa ido kan ayyukan kasashe ta ayyana kasar Sudan a matsayin kasa ta biyu da aka fi rashawa a duniya bayan Somalia. Amurka ta cika alkawalinta na taimakawa dakarun kasar Afghanistan yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka jiya Laraba cewa dakarun Amurka suna kaiwa mayakan Taliban hare-hare ta sama a lardin Helmand da ke kudancin kasar. Jami'in da ya nemi a saya sunansa bai yi ƙarin haske akan aikin sojin ba bisa dalilan tsaro. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ita ma bata yi ƙarin haske ba, ko da yake kakakin ma'aikatar ya ce kwamandojin dakarun Amurka da ke Afghanistan suna da ƙarfin gudanar da aikin soja. Daga ƙarshe, Majalisar Dokokin Jihar South Carolina ta kada kuri'a sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukuncin kisa yayin da ake fuskantar ƙarancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa. Kuri'ar da majalisar ta kada da ta samu goyon bayan 'yan majalisa 66 akasin 43 da basu amince ba ta kasance mataki na ƙarshe na amincewa da ƙudurin. Wannan matakin zai ba da damar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa a jihar da take ɗaya daga cikin jihohin da aka fi aiwatar da hukuncin kisa a Amurka.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda tun bayan da rundunar sojojin kasar ta canza sunan yakin da take yi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabacin kasar daga Operation Lafiya Dole zuwa Operation Haɗin Kai, masana da ƙwararru kan batun da ya shafi tsaro ke ta yabawa da wannan matakin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
In za a iya tunawa, a watan Yulin shekara ta 2015 ne tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar Janaral Tukur Buratai, ya canza sunan yakin da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya daga Operation Zaman Lafiya zuwa Operation Lafiya Dole, lokacin da yake ziyarar aiki a bataliya ta 103 ta sojojin Najeriya da ke Kunduga a jihar Borno. Shekaru 6 da sake wannan suna yanzu, hedikwatar sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin General Ibrahim Attahiru ta sake sauya wannan suna daga Operation Lafiya Dole zuwa Operation Haɗin Kai, a wani yanayi na neman haɗin kan kowa da kowa, musamman masu ruwa da tsaki a wannan harka. Ƙwararru irin su Farfesa Saliu Shehu, wanda a baya ya yi ta rubuce-rubuce, yana ƙorafi akan suna Operation Lafiya Dole. Yanzu ya mun ƙarin bayani.
Sunana Professor Salisu Shehu. Alal haƙiƙa na yi ta rubutu na kokawa game da wancan sunana Operation Lafiya Dole. Ra'ayina ya gini ne akan fahimtata ta addini cewa Allah shike da iko akan komai, amma shi Allah ba a yi masa dole. Mun tabbata komai Allah ne yake tabbatarwa. Nasara a yaƙi, komi ƙarfin wato makamai da komi ƙarfin yawan soja, Allah ne yake tabbatar da nasara. Don haka in ana neman ɗauki daga Allah da taimako daga Allah da agaji daga Allah, bai kamata a riƙa amfani da wannan Operation Lafiya Dole ɗin ba, domin Allah ba a yi masa dole. Shi yasa muka ce a nuna ƙasƙan da kai ga Allah domin Allah ya ba da nasara. Don haka muka yi ta kira akan cewa a canja wannan suna.
Masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce ba ko shakka canjin wannan suna zai yi tasiri a wannan yaki.
Ba kalli waɗannan wato tasirin wannan canji yana da matuƙar muhimmanci, kuma ya nuna alama na irin abubuwan da su waɗannan shugabannin sojoji na yanzu suka faro kuma suke gini a kan shi. Abin da ya sa na ce da kai haka shi ne, a da can lokacin da Buratai da Sadiq da sauran wancan CDS suna aiki, su wato shugabannin sojoji waɗanda aka sauke, dolance suka nuna cewar wato tamkar suna yin aiki daban-daban. Su sojan ƙasa suna aikinsu daban, sojan sama na aikinsu daban, sojan ruwa na aikinsu daban, wato wani kishi ya shiga tsakaninsu wanda ya hana gudanar da ayyukan yanda ya kamata, kuma ya kawo rudu a tsarin gudanar da ayyuka na aikin tsaro din ta bangaren abin da ya shafi sojoji. Amma an ka dubi manufar da shi Irabo ya zo da ita yanzu da kuma irin yanda suka haɗe kansu tsakanin sojan sama da sojan ƙasa, ba ma ka ji irin waɗannan abubuwan na fito da ake ballantana ma mutane su iya gane cewa a'a wasu bambance-bambance in ba masu bin diddigin al'amura irin kuma ma'aikatan jarida ba da kuke bi yau da gobe kuna kallon ina aka kwana ina za a tashi. So da haka ni ina ganin wannan kalma da aka yi amfani da ita operation haɗin kai kamar za ta taimaka matuƙa gaya wajen haɗa kan sojojin su tunkari matsalar tsaron da irin abin da ya kamata. So da haka sunan yana da tasiri, kuma canjin yana da tasiri, kuma irin kalaman da suke fitowa daga shi shugaban sojojin ƙasa wato shi Tahir Ibrahim Chief of Army Staff yana ƙarfafa gwiwar masu hankali.
To kuma dattawan arewa maso gabashin Najeriya ke cewa a halin yanzu Alhaji Bababa Abba da ke zama dan masanin fika tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe ya ce wannan suna zai yi tasiri.
Haɗin kai ɗin ya zama jazamar da ana so afta daga wannan matsalar da aka shiga. Ko mutane da suke waje sun san cewa dai a baya akwai ɗan matsala na rashin fahimta tsakanin waɗanda suke aiki din su tukuna sojojin sama da sojojin ƙasa da ma 'yan sandan, sannan kuma da jama'a. Yanzu wasu abubuwan da suke faruwa akwai rashin haɗin kan jama'a, don akwai zargin cewa mutane sun san inda yaran suke, sun san irin shirin su, kuma ba sa faɗawa waɗanda ya kamata. Kuma ana cewa in an faɗawa waɗanda kamata faɗa ɗin watan sai a yi watsi da shi ba a aiki da shi. To kaga wannan rashin haɗin kai yana kawo matsala a wannan yakin da ake. To idan aka samu haɗin kai insha Allah abubuwa da yawa za su ragu. Mu ga mutane da suke ba da labarin da bai kamata su bayar ba cewa yanzu sojoji sun fita a nan, ku zo abin ku ba kowa. To Allah ya sa aka samu wannan haɗin kai, irin waɗannan abubuwan za su ragu. A haɗin kai da jama'a da malamai da hakimai da lawane duk da waɗanda suke da hannu a zaman lafiya a ƙasashen.
Shi ma Farfesa Salihu Shehu ya ce a halin yanzu suna da kyakkyawan fata cewar za ga tasiri na canjin wannan suna.
Wannan suna kuma da aka canza zuwa operation haɗin kai, muna da kyakkyawan fata a kai cewa in Allah ya yarda insha Allahu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da nasara, domin ba a nuna wato wata ɗagawa ko nuna wata isa ko wata izza ko wata iyawa ba a cikin wannan suna, sabon suna da aka sa. Balma wato suna ne da yake nuna cewa daga cikin sabuban da ke tabbatar da nasara a dukkan yaƙi da ake, dole sai an samu haɗin kan runduna. In runduna kanta na rarrabe ba da za a yi a samu nasara. Na haka muna da kyakkyawan fata akan wannan sabon suna da aka rada ma wannan yaƙi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wasu shugabannin al'ummar kasar suka fara bayyana takaicinsu game da abubuwan da ke faruwa a yankin Talabiri a 'yan kwanakin nan, inda 'yan ta'adda suka fara zafafa kai hare-hare da ke haddasa mutuwar jami'an tsaro da fararen hula. A cewar shugaban kungiyar al'ummar jihar Talabiri mazauna birnin Yamai Ahmadu Maiga Haruna, rashin amfani da bayanan da talakawa ke bayarwa ne mafarin lalacewar al'amuran tsaro a ƙasar.
Mu dai yanzu idanunmu kadai ne gare mu na kuka. Fisko muna ba da labari ba shafe muna hawaye. Soje bai kamata ba ya zamna halar mutanen nan su zo su yi barna. Kuma ko ba su san inda suke sun can sun san wajen da suke shigowa. In su ta yi mana. Akwai jirgi helicopter inda kasa ba su gane su, ai jirgi sama yake ko yana gane su, kuma ya ba su information suna wani kaza. Drone ne gare mu nan, sun san soji, sun san wanda suna aikin soji, amma ba su kai su. Suna cikin bureau, suna cikin harkoki wanda bai amfani kasa. Yanzu ma abin nan da aka yi jiya, an ke wajen Ayoru suna cikin program din na attack. To sai an kace sannan ne za ta yi a daukun motoci a ta yi. An yi banna, ruwa ya faɗi hal ya kare. President Bazoum yake insha Allah, in Allah ya hauda shi kuzera zai daushi matakai ya ga wannan to ya hau sojawa aikin su yana dashi.
To har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez da ke arewacin kasar suka soma yi wa al'ummar yankin allurar rigakafin cutar COVID-19. Mutane 277,000 ne za su samu wannan allurar har tsawon makonni biyu a matakin farko. Yusufu Yadidi shine babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin Agadez, ya kuma bayyana mana muhimmancin wannan rigakafin.
Mun fara ne da abin da muka samu a hannu, shine kamar in ce dose 254,000, kamar kusan mutum 277,000 wanda ya kamata ama wannan magani. Ba duka bin mutane ne tunda bai isa, amma yanzu sai aka tsara aka ce kamar waɗanda suke kusan ciwon yana kusa da suna tare da masu ciwon ko da yaushe su ne kamata a fara ma kafin a samu ama sauran. Su ne yanzu aka fara da likitoci da jami'an tsaro gaba ɗaya, daga soji zuwa police zuwa guard zuwa douane zuwa eaux et forêt, dukansu jami'an tsaro su safar pompier dukansu su daga likitoci da su. Kuma sai aka ce akwai mutane wanda suke masu rauni, kamar wanda suka kai shekarunsu ya kai daga shekara 55 abin da ya sama, ko suna da wani ciwo ko basu da wani ciwo a musu, amma kamar masu ɗauke da wani ciwo kamar hypertension, kamar diabetes ga ko wani kansar haka ko ciwon sida, masu irin wannan cututtukin su ma suna cikin wa'anda ya kamata ama wannan shaushawa a yanzu. Amma zuwa gaba in aka samu isasshen magani za a ma sauran mutane, har da kai ma 'yan bakin haure duka suna cikin wa'anda gwamnati ta tsara za a musu, da kuma duka sauran wannan ƙasa wanda yake daga shekara 18 abinda ya sama duka za a musu in an samu magani isasshe.
To kar a sha'afa dai, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Suleiman Muni Barma. Shirin na ƙasa wannan mako ya nufi ƙasar Ghana, inda zai mai da hankali akan rayuwar naƙasassun ƙasar, musamman mata. Za mu dubi gudunmuwar da suke bayarwa a lamuran da suka shafi al'umma da kuma yanayin dangantaka a tsakanin masu buƙata ta musamman. Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alpha Radio Kumasi ta tantauna da Honorable Emilia, wata wakiliyar al'umma a Majalisar Wakilan Ghana a ƙarƙashin tsarin government appointments. Ta kuma fara ne da yi wa Nimatu taƙaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Honorable Emilia Amabodi, daga Ababu nake. Ba haka aka haife ni ba, da aka haife ni na samu sabbin masu na yi tafiya, na samu measles haka mi allura, na samu wanga disability, kafa na guda ke min ciwo.
Ya batun education ki yake, ina kika yi karatu kika kai?
Na fara su daga Ababu school, na kare daga Aswansu Mathelis 1986, na continue daga Garden City College kin taba ji dai. Da na je saboda English and Maths, da na son je yi teacher saboda English and Maths ban samu ba, saboda shi na saura gida. Amma da na saura gida nan ban boye education na ba, in ban samu ko bi cikin education na ba, dai in zuwa cikin mutum dai ina iya shigo in fadi abin feelings, kuma in bari a san kama muna da wani constitution ko ya ake fadi ma ko ina so wani abu aka ce kai ke da shi na zo wurin ki, in kuma wani ke so me shi ya fadi na ce to bi wurin haka na bi na gani na samu so sai kuma ka bi wajen ba ka ba, kuma in me shi ya ce to bari mu ce na bi bayan me shi.
To honorable, ke government appointee ne kuma ga kinan ke nakasassa ne, ya aka yi har kika samu government appointment?
Oh, government appointee ma ina samu abu abin na hannu na roƙon ba wani ina samu na wani albaru ko ya zai be shi kuma bar wani kuma ya samu nashi saboda shi assembly members duka tun KM suka san ni saboda shi da aka zo nan ga hannu ba Alhaji Halidu sai dai sai kuma ni ba opportunity bane saboda shi iya babu aman jin ba su na kai
na isa karin kowa
saboda shi ban bari ya ji kunya cikin mutane saboda shi ya sa ni kowa na kuma da zai ba kuma in kai musu nan ban boye musu na kai musu
ito me yazo ne har kika zo kika zama assembly woman kuma na wani unguwa
na asokori manfo ni ba assembly man da aka elected bane ni appointee ne ni appointee shi ko fari mu kuma ma sai elected na cewa ban so don ban the time amma in ko Allah abin da Allah ya fadi dai ko aka yi Allah ya fadi aka yi election duka ka kare shine na ji suna na cika ka ce an appointee na zama in tsaya gaban mutanen mu ko kuma wurin nan muna da yawa kada
ban so wani ya ce ni ban da wani
ni dai appointee na dai Allah ya bi kan hannu ba Alhaji sai Allah ya bar na samu
matsalolin da kike da shi na wanga na kasa wato disability din nan ya taba rufe ki kina ganin kamar a saboda ina da matsala yasa ba zan iya shiga cikin mutane ba
no wannan dai in ji asantuwe
memmanin buma bem
because ko ina da masu kafa visa su shiga nan duk wannan yayin je don babbar wannan ya rufe ni kin gani kamar akwai wadansu MP ko da MC suna bisa office kana bisa na zo sai karkashin office kasa office ka in kira kin ce yan kurna neman ka in ka ce hawo na rufe in zo na zo ka gani gobe ka ba da hankuri gobe ka sauka ka zo ka duba
masha Allah to kina da aure da yaya
eh ina da aure yara na uku mata biyu miji guda
masha Allah to wani shawara zaki ba wa nakasassu irin ki wasu bara suka sa magaba wasu kuma suna boye kansu ba su fitowa saboda wannan lalura da suke da shi
masu da dokon nan dai ba yan Ghana bane sun fito Mali Niger Nigeria yan Ghana fa dai insha Allah ba wadansu ciki don mu yan Ghana muna kunya roko kun ba roko kamar karana kudin da zaka ba mu cin nan nan wannan da muna kunyan shi amma roko big one nan za ka bar mu yi aiki da shi dai wannan da gaskiya ba mu jin kunyan shi in ka kuma ka ga mu kuma ka ba mu wannan ina ba da hakuri su bar rokon nan roko bai da kyau in kana roka ba respect din ki in kana roka wani na iya fadi maka batun banza kam abin da zai tsaya baki nan saboda shi ina roko su bar roka bai da kyau ni da muke zaune da ina sabulu hand sanitizer bead aiki nan na da yawa ko ka sai mu wani samu na siya bin shi
to masa nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu a madadin bakuwar mu Honorable Emilia da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alpha Radio Kumasi ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
Tare da Sule da shirin shi na nakasa yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ni fa ba mazalunci bane Alhaji Banda ne ke musunta hannu da aka ce yana da shi cikin aikin buga kudin jabo jaridar ta ce Babban jami'in zartarwa na Bahamed Travel and Tours Alhaji Ahmed Bando ya karyata zargin da ake cewa yana da hannu dumu-dumu a cikin kungiyar masu buga kudin jabo da aka cike su a tashan jiragen saman kutuka wato Kutuka International Airport Alhaji Bando ya nuna cewa ya kwashi shekaru da dama ya sai wa kansa mutunci dan haka ba zai yadda wani cikin dan lokaci kankani ya bata masa suna ba an dai buga wannan labarin ne a ranar litini yayin da sakatariyar tsaro na kasa ta gabatar da wannan zargi akan Alhaji Bando abinda yace ba shi da tushe kuma bacin suna ne dan haka ya umurci lauyoyinsa su kai karan hukumar tsaro na kasa dangane da bata masa suna. Wani yaro dan shekara 17 ya rasa ransa a cikin gobara a Kumasi. Jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin. Wani yaro mai shekaru 17 a ranar Asabar ya rasa ransa a cikin wata gobara da ta lakome gine-ginen dake bayan ginin Ghana Cocoa Board dake a Asafo cikin Kumasi. Sama da gine-gine na jekana yika guda 30 da ke dauke da mutum 80 duk sun kone kurmus a cikin wata gobara da aka nuna cewar ta soma da misalin karfe 11 na dare. Yan kwana-kwana dai sun yi ya kokarin kamo kan wutan ranar Lahadi da Maraici. Manda ya rasa ran din nasa an nuna cewar mataimakin direban mota ne da aka kulle shi a cikin irin waɗannan ɗakuna, kuma an kai gawarsa wurin adana gawa da ke Confluence Teaching Hospital. Shugaba Akufa Addo ya dandane ƙodonsa dangane da asibitoci na gundumomi da na jihohi guda 94 da ya alkawarin ginawa cikin shekara ɗaya. Wannan shi ne labarin da jaridar The Herald ta ruwaito. Jaridar ta ce shugaba Nana Akufo Addo a cikin irin daɗaɗɗen alkawuransa masu daɗi ya yi alkawarin zai gina asibitoci na gundumomi da na jigoki guda 94 a cikin gundumomi 88 faɗin ƙasar, tare da waɗansu guda 6 a cikin sabbin jigoki da aka ƙirƙiro tsakanin shekara ɗaya, wadda ko ɗaya yanzu haka ba wadda aka tabbatar yayi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa da Malam Ridwan. To kafin mu rufe wannan shiri ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alfahasan Hashim da ke anan birnin Kwanni a makarantar da ake kema a Madrasatul Ihsan. Game da abin da ya shafi azumi, mutane sun kasu kashi biyu game da azumi. Na farko akwai waɗanda suke su ne gaba-gaba game da azumi. Suwa ne ne waɗanda suke gaba su ne waɗanda sun ka azunki watan Ramadan imanin wahtisaban, don imani da kuma neman lada. To sannan kuma swamat butunuhum anit ta'am, jikunansu wato sun yi azumi ga barin abinci. Wa nufusuhum anish shahawat, sannan zukata rayuka kuma sun azumi ga barin sha'awa. Haka nan gabobinsu sun ka kare gabobinsu. Naharuhum zikrun wa zihadun wa laylatuhum qiyamun wa ibada, da rana su yawaita zikiri su yawaita ayyukan ibada. Sun tsayu da wajibai na azumi sun ka aikata su, sun nuni kuma sun ka bi su sun ka yi su daidai, sannan kuma sun ka nisanki abin da yake bata azuminsu. Wannan su ne kaso na farko. Sun ka yi ijtihadi ga wasu ayyuka na alkhairi, yawaita ayyuka na alkhairi, wanga su ne na gaba wanda suke samun babban lada. Daga cikin al'umma akwai waɗanda su kam sun yi azumi amma ba su da lada, ba su girmama watan Ramadan gurgudun girmamawa ba. Sun azumi ne ayadatan la ibadatan, su dai azuminsu sun yi shi ne al'adance ne ba a ibadance ba. Don haka azuminsu ba ya hana musu ga dukkan ayyuka na laihukan da ake aikatawa. Ba su kare gabobinsu, azuminsu bai hana musu karya, bai hana musu gigara, bai hana musu duk wani aiki na asha. To wa'annan sun yi azumi ne adatan la ibadatan, a al'adance ne ba ibadance ba. Don haka ba su da lada a cikin azumi. Shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake akwai mafi yawan masu azumi waɗanda ba su da lada face yunwa da kishirwa da sun kaje kadai. Wannan kuma ba abin da yasa haka, saboda ba su kiyaye ko menene azumi. Abin da sun ka dauka azumi rashin ci da sha, shi ko azumi ba haka bane. Rashin ci da sha ne, sannan kuma da kare dukkan gabobi ga duk wani aiki na asha. To amma in ba haka nan ba, kenan azumi bai zama azumi wanda yake da lada ba.
Da kuma haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaran, tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Damagaran.